أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة. أيها المسلمين، من أقار قد يقع الله سبحانه وتعالى مكوى مكومي تشين إيقوان سا دقدرا وسا يابا من إيقوان قباتا دوادنا فرلينا أسباء تشين جمعي تفاتا الله سبحانه وتعالى يابا ملادا نجيتكي kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana ibadojinmu gabaki da ya sa muna cikin ɗantattun wannan wata mai albarka. A yau muna safiyar Alhamis 9 ga watan Ramadan. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana 1447, wanda ya daidai da 26 ga watan 2 na shekara 2026 miladiya. Kamar yadda muka saba karatunmu na jeren darasin watan Ramadan, shine durusu shahar Ramadan. Yo insha Allah shine darasi na 11 ad-darasul hadi ashar. Shi kuma darasi na 11. Yau maudu'in sa shi kuma umratu fi Ramadan ta'dilul hajj. Ma'ana yin umra a cikin watan Ramadan yana daidai da mutum yayi aikin haji. Ɗan'uwa musulmi, mu sani cewa ayyuka na ƙwarai suna da falala a cikin wannan wata mai albarka, wata na Ramadan. Daga cikin irin waɗannan ayyuka na ƙwarai kuma akwai yin umra a cikin watan Ramadan. Saboda haka ɗan'uwa na 'yar'uwata, duk wanda yake da halin ya je yi umra, to fa ya hanzarta ya sabura. Na farko, in har Allah subhanahu wa ta'ala ya hore maka kana da halin ka je ka yi umra a kowane lokaci na wannan wata, imma a farkon watan Ramadan ne, imma a tsakiyar watan Ramadan, imma a ƙarshensa ne, yi ƙoƙari ka aikata. A nan ne amfanin kuɗi su kawo maka lahira. Ba ka tara ba, ka bar wa mata da ‘ya’ya, giwa ta faɗi, saboda haka a sha miƙo a manta da kai. Saboda haka yi ƙoƙari ka yi wa kanka, yi ƙoƙari ki yi wa kanki, kada ki tara gulagule da sauransu da kin tafi rabai watsayi. Ka ba Allah, ki ba Allah da kanki, ka ba Allah da kanka. Hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Manzon Allah ya faɗa ma Ummu Sanan al-Ansariya, Allah ƙara mata yarda, ku shi mata da kyau, kenan masu tara kuɗi, yanzu kuɗin ya koma wajen mata da gidajen da gwalagwalan da a hannun mata yake. Sun tara, ba a ci sai ana ta ado da shi, to wallahi da kin tafi farabewa za a yi. Saboda haka tuna nan kuma baki abin kirki ba. Ku ji wannan baiwar Allah, Ummul Ansari. Manzon Allah ya ce mata, ma mana'aki minal hajj? Qalat Abu Fulan, ta'ani zawjaha, kana lahu najihani hajja ala ahadihima wal akhar yusqil arada lana qala fa inna umratan fi ramadan taqdi hajata taqdi hajjatan aw hajjatun ma'i. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata ma mana aki min alhajj, kina san tana da hali ko tana da karfin yi. Yace ummu sunan me ya hana ki je ki aikin haji? Qalat abu fulan, tace baban wane ne ya hana ni? Ta ani zauji hamana, tana nufin mijinta. Ba ya hana ta da baki, yace kwata kwata ba za ta je ba. A'a, kana lahu najihani, ma'ana yana da garake guda biyu ko kuma shaya guda biyu. Saboda haka su ne suka ɗauki hankalin kulawa da su, waye da sauransu. To sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hajja ala ahadihima wal akhar yasqil arada, ki je ku yi ma ɗaya umra, ɗaya kuma ya tsaya, ɗaya je umra yana aikin haji kai, ɗaya kuma ya tsaya ya bar ruwa. Kala, sai manzo Allah ya ce mata fa inna umratun fi ramadan taqdi hajjatan aw hajjatun ma'i. Sai manzo Allah ya ce mata yin umra a cikin watan Ramadan to tana daidai da aikin haji, ko ta biya ma mutum aikin haji, aw hajjatun ma'i, ko kuma tana daidai da mutum ya je aikin haji tare da ni, yin umra a cikin watan Ramadan. Wani hadisi ne da Imam Bukhari ya fitar da shi. Kina kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna in mutum bai da halin ya je aikin haji, to fa ga wata dama ce idan Ramadan ya zo, to mutum ya je umra, ya shirya yin umra a cikin Ramadan. To ba karamin rumo gare ta ba, ba karamin gwagwaban lada bane ba. Kai dai kake da kai aikin haji tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda in Allah ya baka hali a dage. Na biyu, idan Allah ya fore mutum zai iya tafiya ma da iyayen shi ma'aifansa guda biyu, ya tafi da su umra, to wallahi kakai sauna, dama ce Allah ya baka iyaye in suna raye, baba da mama, kuma Allah ya hore maka halin da za ku yi tafiya tare da su a jiyayi umra a cikin watan Ramadan, to ku kwashe su. Dan mun karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da mala'ika yana addu'a, manzo Allah yana ani. Saboda haka yana da ce yake cewa mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi dama Ramadan ya shigo har ya fita, mutum bai yi abin da Allah zai kafarta masa ba. Saboda haka manzo Allah ya ce amin, Allah tsitsitsi ne masa, ko ai mutumin yayi asara. To haka na uku daga cikin su yace mutumin da ma'aifansa suna raye, wannan fa dama ce, bai riki wannan dama ba, yayi aikin da za ya samu aljanna ta karkashin su. To saboda haka shi ma wannan mutum Allah ya daraja hancinsa. To dan uwa, Allah ya baka hali iyayenka suna raye, za ku iya tafiya umra da su, to ku kwashe su. Ko kuma Allah ya baka halin ma iyalanka gabaki daya, za ku kwashe famin gidan gabaki daya a jiyayi umra a cikin watan Ramadan. To wannan al'amari ne mai kyau, mai lada. I kokari ko ki kokari, duk wanda Allah hore masa dama ce, baka sani ba wannan dama ta sake maimaituwa ko ba za ta maimaituwa ba, Allahu a'lam. Shi dai in an je wajen aikin umaran nan, to a nisanci turmutsitsi ko yamutsi ko taro ko abinda za a cutar da wani, a'a, ku sani cewa an je neman lada ne, a yi kokari a samu lada. Kamar idan mutum ya je, musamman ma agalabiya a ƙarshen Ramadan, mutane sun fi tururuwa, shi yasa ya kuwa gani yanzu umaran ma a cikin Ramadan ta fi tsada da sauransu. In kuma Allah subhanahu wataala ya sanya iyayenka duka guda biyu sun rasu, ko kuma ɗaya ya rasu, to saboda haka yi aiki da dai har yanzu ko ta damar da Allah ya baka. saboda haka ka je kai umra in ala misali dai raye dai ya rasu to doki wanda yake rayar in uwa take raye dokata ku tafi ni so kuma sai kai ma baba in kuma baban yake raye dokashi ku tafi sai kai ma mamar saboda haka in kuma dukan su babu su to saboda haka bana aje amma wani badu kuma Allah ya sanya an samu dama to kuma sai aje amma daya ayi kokari yana yana da muhimmanci iyayenka inda raye a doke su daga baki daya aje ayi in ba sa raye to in amma wannan bana to bade aje amma wani in kuma daya a raye daya ba a raye ba to doki wanda yake raya kuma in kaje kai kuma sai ka ma wanda baya raya saboda haka wannan abu yana da kyau amma ho ba an ce ba wajibi bane ba a duk wannan din Allah ya baka subhanahu wataala ya baka wannan sauki ya baka wannan dama to ka ribaci wannan dama dama ce ba karama ba lada ne kuma wanda yake gwaggwaban lada Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisi yana cewa al-umratu ila al-umra kafaratu lima bainahuma wal hajj al-mabrur laysa lahu jazaan illa al-janna manzo Allah ce kaga umra zuwa umra kafara ce abject kafara ce abin da yake tsakanin su daga wannan umrar in kai umra a cikin Ramadan kafin wata Ramadan wata umrar ta Ramadan to ya kasance abin da yake tsakanin su kafara ne manzo Allah ce shi kuma aikin haji mabrur idan mutum ya aikin haji da Allah ya karba to laysa lahu jazaa'u ila aljanna aikin hajin nan baya da wani sakamako face gidan aljanna shi ma hadisi ne ingantacce da Imam Bukhari da Muslim sun fitar da shi haka kuma na uku idan ka kasance ma'aikaci ne to kakka zabar aikin ka na haka nan kawai sakaka ka tafi umra a'a ka je ka nemi izini ma'ana kai ne demand na permission a baka dama ka je kai aiki domin shi aikin amana ce wajibi ne kuma ka kiyaye wannan amana ka tsaya akan wannan amana ita kuma umrar nafila ce kenan ana gabatar da aikin wajibi akan aikin da yake na mustahabi ko aikin yake nafila saboda haka wannan kuma ya kamata a ce shi ma imamai suna ko jagorori du'at malamai su yi ta nasiha jan hankalin mutane akan kulawa da aikin da ya dace mutum aka bashi na amana da sauransu da kuma kokari a dinga zuwa ayi umra idan mutum Allah subhanahu wataala ya bashi dama a cikin wannan wata da sauransu na hudu idan har mutum zai yi bulaguro zuwa ga umra to wannan shine ake cewa bulaguro na shari'a bulaguro na halal wanda ake cewa ya halatta mutum yayi shi in kuma irin wannan bulaguro ne to akwai haloli kamar haka na farko idan ya kasance azumi a irin bulaguro a irin wannan lokacin azumi idan mutum ya dau azumi zai cutu a cikin sa to saboda haka shari'a abinda ta bashi dama to anan sai mutum ya ajiye azumin yayi bulaguro in har mutum yayi azumi kuma ya cutu a cikin sa to wannan mutum ya zama mai sabon Allah ma ban yau kuma samu lada ba lada za mu sa wannan radan sako za a rubuta masa hadisi ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kharaja amal fatahi ila makkah fi ramadan fasama hatta balaga alqura algamim fasama an-nas thumma da'a bi qadahim min ma'in farafa'ahu hatta nazara an-nas ilayhi thumma shariba faqila lahu ba'da zalik inna ba'da an-nas qad sama faqala ulaikal usat ulaikal usat wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a shekarar da aka yi fatahu makka ya fito kuma a cikin watan ramadan ne yayi azumi mutane suka dau azumi har sai da suka zo wani guri da ake ce mashi qura qura'ul gamim saboda haka mutane suna azumi to mutane sun bugu aka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa haga halin da ake ciki summa da'a bi qadahin min alma shikana sai manzo Allah ce aka mishi mana ruwa aka mishi mana ruwan salka ko kuma ruwa a dina wannan na sha farafa'ahu hatta nazara an-nas ilayhi manzo Allah ya fito gaban jama'a sai da ya tattaro hankalin kowa ya daga a cikin watan Ramadan sai kwankwadi ruwa ya sha ma'ana me yake nuna kowa ya sha ruwa to kowa ya ajiye azumin nan domin an bugu saboda haka mutane suka dauki suka yi ta sha amma sai da aka samu wasu tsiraru suka ki ajiye azumin suka yi azumi sai aka zo aka faɗa manzon Allah aka ce ah rasulullahi ai akwai wadanda suka yi azumi ba su karya ba manzon Allah bi yace ce ulaikal usatu wanda yace waɗannan sun yi sabo waɗannan sun sabawa Allah da manzo sun sabawa Allah da manzo ma'ana azumin bai yi ba kenan idan mutun ya kai kansa ga halaka domin Allah ce wala tulqu bi aydikum ila tahalluka kada ku kai kawunan ku zuwa ga halaka kenan bai dacewa mutun yayi haka na biyu idan ya kasance azumin baya cutar da kai sai dai amma kuma zai gadan maka wahala akwai wahala ko zafi da sauransu to saboda haka duk da haka anan shi ma abin da yafi mutun ya ajiye azumin dalili shi ma hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi safarin fara'a zuhaman wa rajulan qad sulila alaihi fa qala ma hadha fa qalu sa'im fa qala laysa min albirri asawm fi safar rawahu shaykhani shi ma ana cikin bulaguro manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ga wani dandazon mutane an yi taro ashe wani ne aka lullube aka mashi inuwa ana mishi fifita ana zuwa mishi ruwa sai manzon Allah ya ce fa qala yace ma haza ce meye wannan aka ce a ai wani ne ya suma ko wani ne ya fadi gashi nan ana ta mishi firfita ai wannan fa qala sai manzon Allah ya ce laysa min albirri as-sawm fi safar baya daga cikin aikin da'a aikin biyayya aikin lada mutun yana azumi yayi azumi a cikin bulaguro kuma ya san yana cikin wahala azumin kuma zai cutar da shi na uku idan ya kasance idan mutun yayi bulaguro a cikin watan Ramadan ko wani Ramadan in ya kasance azumi idan ya kasance mutun yana a cikin Ramadan ko ba a Ramadan ba mutun yayi bulaguro ya kasance yana aikata wani aiki na ibada to koda bai aikin nan ba in a cikin bulaguron yake to Allah subhanahu wataala zai sanya a rubuta mishi ladan wannan aiki daidai abin da ya kasance mutun yana aikatawa a gida haka koda mutun rashin lafiya yayi to sai ya kasance ya saba yana yin wata ibada to amma yanzu rashin lafiyar nan ta hana shi kamar yadda bulaguro ya hana shi wannan ibadar haka wannan rashin lafiyar ta hana shi wannan ibada to duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya idan lokacin ibadar yayi sai Allah ya sanya a rubuta ma wannan bawa ko wannan baiwa ladan nan saboda haka kenan mutun ya dage da aiki saba da yin aikin alheri idan kan haba da yin aikin alheri sai wani uzuri ya hana ka kai wannan aikin alheri to a wani lokacin in yazo kuma za a baka wannan lada dalili shi ma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idza muridal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sayyihan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan mutun yayi bulaguro wannan yayi rashin lafiya ko yayi bulaguro to ya saba wata ibada sai bai samu yayi ba wannan bulaguron ya hana shi ko kuma wannan rashin lafiya ta hana shi manzo Allah ce za a rubuta ma bawa ladan abin da ya kasance yana aikatawa na wannan ibada shi ma wani hadisi ne ingantacce Imam Bukhari ya rubuto shi na ƙarshe shine idan mutun yana cikin bulaguro to sabar haka yayi kokari ya ribaci dama ta yin nafil fili a ci ko da akan abin hawanka ne kuma duk inda abin hawa yake fuskanta a mota ne kake a jirgi ne kake akan abu raƙumi ne ko doki da sauransu saboda haka mutum kai yi wasa inda hali yayi nafilfili sai dai amma banda sunnanin rawatib amma rak'atul fajri witri duk manzon Allah yana yin su a cikin balaguro saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yusabbihu ala rahilatin qibla ay wajhin tawajjaha wa yuturu alaiha ghayra annahu la yusalli alaiha al-maktub manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana tasbihi yana yin azkar akan taguwarsa abun hawansa kuma duk inda abun hawan ta fuskantar da shi haka kuma yana yin mutiri akai sai dai bai salloli na nafilfili da sauransu saboda haka idan mutun ya samu dama sai yin salloli na nafila zai yin azkar na nafila duk abin da ya dace a cikin balaguran kuma akan abun hawa a jirgi kake a mota kake da sauransu saboda haka kenan mutun yana iya rubuta da waɗannan dama kuma anan zamu tsaya da fata mun kanta ji da Allah tara mu ladan abinda muka kuskure Allah ya fi mana bukatotu na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata fa subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum insha Allah. Assalamu alaikum. Kun mun yi bayani ana yi ana yi. Eh, kuna yi marawa insha Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Suleiman.